Majalisar Dinkin Duniya ta koyi gargaɗi ne ma biyo bayan korafin da hukumar samar da abinci ta duniya wato World Food Program ta yi na rashin tallafi, inda ko ta ce ana ma buƙatar kusan dalar Amurka miliyan 250 domin fuskantar matsalar ƙarancin abinci da za a iya fuskanta a watanni masu zuwa. Yanzu haka ma jama'a da dama sun koma yankunan su da aka kwaso daga hannun ƴan miliga masu tada kyar baya na Boko Haram, ko da yake akwai hanzarin da ba gudu ba.
Ana samun damuwa dan ba ayyukan yi ma, yanzu mafi yawa ana fitowa maza dai, mata ne suna gida da suke suna samun tallafin abinci. Yanzu ana maza kuma fitowa suke suna tafiya kauyuka irin zuwa Adamawa, gefen Mudi, gefen Ubadin nan. Ana samu aje a samu gona ana noma.
Da waye zan zauna gwaza? Kayan ana kawo cik ba wani kwama, yara sun kwama na kwama, kwama ba bi yara ba kwama ba da wani zan zauna. Kwaɗan mata ɗan baya can. Allah baka da wurin masauki, baka da abin da za ka ci, ba kuɗi kana da shi ba, ya za ka koma?
Masana dai na maganin fa akwai buƙatar ƙara ƙaimi wajen tallafa waɗanda suka koma, musamman ma ta fuskacin noma, ko a samu ne a tada koma da waɗannan al'ummomi. Misali da muka male, ɗan majalisar wakilai ne da ke wakiltar Marigal da Mincika ya ko bai na halin ma da ake ciki a yanzu.
A yanzu dai alhamdulillahi mutane suna kan komawa. Abinda za mu iya faɗa illa sai dai mu ce har yanzu dai da shaurara ne a kaba. To har yanzu mutane mu suna zama da ɗare-ɗare, kuma yawanci kauyuka mu musamman wanda suke kewaye da Sambisa suna nan ba iya mutane ba su iya je su fita su yi noma a yanda ya kamata ba. Kaga damuna ya gabato, yanzu da nake gaya maka nan mutane da yawa su guji gonansu, ba za su iya je su yi noma ba. Kwanakin can su kawo abinci na yana tsayawa a hanya, musamman in ya shigo Adamawa zai tsaya a Yola, ba ma gani a Mubi Senatorial. Amma a yanzu su fara kawowa. Damuwar da muke da shi yanzu shine ba sa kaiwa kauyuka.
To ya kome hukumomin waɗannan jihohi ke yi ne a yanzu ganin halin da ake ciki. Ahmad Sajo da ke zama kwamishinan yaɗa labarai a jihar Adamawa ya koma bai ne irin ƙoƙarin da suke yi a jihar.
Gwamnati ba ta sha kulatin ɓangaro da harkar cimaka da sauran abin da ya shafa ba. Komai yakan faru ne daidai yawan adadin duke da ke hannun mai yi. Mu ma muna fama da matsalolinmu a gwamnatance. To akwai ƴan wahala kaɗan, amma ba wai ba a taimakawa ba. Yanzu haka akwai sto-sto dankare da cimaka da zannuwa da burguna da tabarmai da katifu. Kar kuma ka manta fa, mu a gwamnatance muna da sansanoni na ƴan gudun hijira a Yola da Fufore da Malkwai, waɗanda muke kula da su ma ba sun ishe mu tuwo da miya. Dambu ne yawa shi yasa bai jin mai.
Gwamnatin ƙasar ta ce ta ma kashe dubban miliyoyin naira tare ko da kafa kwamitoci da dama domin tada koma da al'ummomin da balahirar Boko Haram din ta shafa, ko da yake wasu na ganin fa akwai wani jan aiki a gaban mai gona. Malam Abdullahi Jidda da Amara na cibiyar kawo fahimta juna tsakanin musulmi da kirista ta Interfaith Mediation ya ko bayyana abin da suka gani da ma irin taimakon da ya kamata a yi.
Yanzu ka san an destabilize ne su kowa, yaƙi ya kore shi, wasu suna sana'a, wasu ya rasa gidansa, wasu sun rasa makarantu, inda yazu za su yi karatu ma babu, ɗakunan shan magani babu, kai dai institution na gwamnati da yawa a wannan wuraren babu. Na farko a tabbatar cewa an samar da tsaro a inda mutanen za su koma. Na biyu a tabbatar da cewa an samar musu muhalli. Na uku a tabbatar musu cewa an samar musu abin yi. Wani yana da abin yi amma ya rasa jari, wani saboda wannan rikicin gaba ɗaya ya jijjice ya rikice ma ba zai iya ma sanin menene zai rayuwarsa. Sannan kuma idan muka duba akwai mutanen sun suna da yara wanda ya kamata a ce a yanzu nan ko suna primary ko suna secondary, wasu ma sun gama secondary, ya kamata suna university ko polytechnic ko federal college of education. Ya kamata wa abubuwan duka gwamnati da ƙungiyoyi masu zaman kansu a tallafa a ga cewa wayannan mutanen an samu musu wayannan abubuwan, domin ababe ne da ake nema a yau da kullum a rayuwa.
Kawo yanzu dubban jama'a ne ma su koma garuruwansu, kamar yadda alƙalman hukumar ba da agaji na gawa a Najeriya ne ma ke cewa. Sadu Bello jami'in hukumar mai kula da juna Adamawa da Taraba ya ko bayyana halin da ake ciki.
Mu a shirin hukumance na ba da agajin gaggawa ta ƙasa, duk wanda yake shirin komawa inda za su zaman lafiya ya samu, mukan tallafa musu da abin da za su ci da wani ɗan small kayayyaki na ayyukan gida na yau da kullum, don su samu dama su koma gidajensu. Idan ba mu ba su a nan ba, mukan bi su da shi ne har gidajensu idan suka koma. Mun yi haka a ƙananan hukumomin Maiha da Hong da Mubi North da Mubi South da Madagali da Michika inda suka samu komawa. To amma waɗannan yawancin wanda muke tsammanin za su koma yawanci ƴan goza ne, saboda haka hukumar mu da take Borno ita za ta damu dama ta ba su waɗannan kayayyaki idan suka koma wurarensu. Duk inda aka samu zaman lafiya, muna ba da shawara a kullum da yan gudun hijira wanda su je suka je suka duba gidajen suka tabbatar cewa wuraren su za su je komawa mukan ba su dama su gaya mana in za su koma mu kuma mu tsana da irin taimako da ya kamata a taimaka musu yayin da suke komawa ko bayan sun koma
Sadu Bello kenan jami'in hukumar nema mai kula da jiyon al'umma da Taraban Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.